إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم الله مبوعي مدوكتي من ساتة سام أزك محلل وانا المجلس من البركة دمجي كراتو أسكلتات المنهج السالكين وتوضيح الفكر في الدين لتابي واللفر الشيخ الألامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله كراتنا متى قبلت وعوانا مصلاتي نجومة نتنا ودمال أبو بكر محمد قمي الله يجيك أنت الرحمة مصلاتي ديك نم أنقوار كاسور كاجي أنا نتكين قلن أغري كرمروكم الكتابم جهر بوتي نيجيريا. Yau muna yammaci na 11 ga watan Rabiul Akhir Alif da 447 Hijriya, wanda kuma ya zo daidai da 3 ga watan 10 watan Oktoba shekara 2025 miladiya. Muna karatu a cikin Kitabul Idal littafin da malamin ya kawo domin bayani cikin hukuncen idda. A ƙarƙashin wannan littafi malamin ya yi mana karatu akan hukuncin iddar mai ciki, sawa'un idda ce ta mutuwa ko idda ce ta sake, duka abu ɗaya ne, shine zuwa ta sauke cikinta ko ta hanyar ɓari ingantacce ko ta hanyar haihuwa lafiyayya ko da rai ko ba rai. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna, kuma mun rinjayar da cewa duk ƙarancin lokaci da cikin ya ɗauka ya fita baya hana ta fita daga idda. Sannan sai malam ya shiga batun wacce ba mai ciki ba, kuma a iddar mutuwa, yayin da ya ambata mana cewa wajibi ne akan matar da mijinta ya mutu ya barta ta nisanci ado da kwalliya, ta nisanci ado da turare da kuma kayan kwalliya da kuma gyara jiki ta hanyar yin lalle da makamancinta. Wanda ƙarƙashin wannan nake ce muku, a wannan babi na gyaran jiki abu biyu aka hana mace: adon kule, ado da kwalliya. Ado wanda yake komawa tufafi, abin sakawa. Abin sakawa kuwa ya haɗa da riga da zani da ɗankwali da takalmi da agogo da zobe da awarwaro da sarƙa da ɗan duk abin da saka shi ake a cire yana cikin tufafi, yana cikin ma'anar tufafi, to yana cikin ma'anar ado. In dai ana saka shi ne domin ado, to ba za ta saka shi ba. Amma idan ana saka shi ne domin wata maslaha, misali irin ɗankunne, akan saka shi domin maslahar kar kunnen ya toshe, sai aka samu wani mai arha na naira 50 ko naira 100, sai aka makala don ya zama an yi manejin wajen, to wannan an saka shi ne don wata maslaha ba don kwalliya ba. Amma duk abin da za a saka shi da nufin ado ko kwalliya, to an hana, haramun ne ga mai taka ba. Sannan sai kwalliya, abin da ake cewa kwalliya, shi kuma kwalliya yana komawa gyaran jiki ne. Duk wato
duk wata kwalisa da wani gyara da mace za ta yi wanda yake komawa kawata jikinta ba tufafinta ba kawata jikinta tun daga kayan shafe-shafe zuwa kayan barbade-barbade zuwa lakace-lakace zuwa manne-manne da ake a jiki har zuwa su lalle da malam ya ambata duk suna wannan bado so ba za ta sa fauda ba ba za ta saka gazal ba ba za ta sa jambaki ba ba za ta sa jamfarce ba ba za ta sanya duk wani abun da ake decoration na jiki da shi ba hakan nan ba za ta yi lalle ba sannan hakan nan gashin kanta ba za ta yi masa shampoo da man shampoo wanda ake domin gyara gashi yayi yasar-yasar yayi kyau yayi daɗin gani ba duk abin da za a kira shi kwalliya ba za ta yi ba hatta kwalli in dai na ado ne ba za ta saka ba sai in na ciwon ido ne malamai suka ce ta iya sakawa lokacin bacci ta saka shi da daddare ta kwanda shi da safe ta wanke wannan na magani ce ado da kwalliya an hana sannan sai malam ya ce wa an talzama baita halladhi mata zawjuha fihi wa hiya fihi sannan talazumci wannan abu na uku kenan talazumci ta liƙewa gidanta wanda mijinta ya mutu alhalin tana ciki a wancan karatu da ya gabata nace muku alhalin tana ciki ma'anawiyyan ba haƙiƙiyan ba saboda ta iya yiwa mijin ya mutu tana wani gida ba gidan aurenta ba ko gidan biki ko gidan suna ko gidan zumunci ko gidan gamanda ko asibiti to mijin ya mutu tana wani gida to ba wannan gidan ake nufi ba ba gidan da take a haƙiƙa ba gidan da take a ma'ana ta aure don haka za ta dawo gidan da take na aure a nan za ta yi zaman ta kaba idan kuwa a nan labarin mutuwar mijin ya same ta to a nan za ta yi zaman ta kaba wannan wajibi ne shi zaman umuman Allah madaukakin sarki ya ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna za su zauna da kansu ba a daukar kwadagon wata ta yi ta kaba ko hayar wata ta yi ta kaba a ce wata kwamishina mijinta ya mutu ko wata minista mijinta ya mutu ko wata hamsek ko head of service ta kasa mijinta ya mutu ko shugabar kasa ana samu aiko sai a ce mijinta ya mutu za ta yi ta kaba mai ai daga nan za ka gane ba layin ta ba ne daga nan za ka gane a mahangar shari'a ba layin ta ba ne shi yasa duk yanda ka samu an bar mace ta sakata ta wala ta yi rayuwarta a waje to sai ka samu wannan society sai ka samu kun walakanta aure saboda ba za su haɗu ba kawai sai dai aure ya zama wata hanya ce ta rayuwa ta a zauna a rufa juna a cire shi ke laita illa sai ga ce fa neman 50-50 ake gida ma in za a saya ko za a gina 50-50 komai in za a yi da shayar ta a ciki account ɗinsa tana da access da shi account ɗinta yana da access da shi duka dukiyarsu a haɗe take shi yasa irin su ɗin sun mutu rabon gado zai dai a kai wani wurin wani kamfani ya yi to idan wata mace wacce take bariza ce mijinta ya mutu to ba za ta ɗauko hayar wata ta yi mata ta kaba ba irin yadda ake hayar masu reno da shayarwa Allah ta'ala ce bi anfusihinna da kansu za su zama ta kaba to ke da kanki za ki zauna ko kina shugaban kasa mijinki ya mutu to za ki yi wata huɗu da kwana goma ba ki leƙa ba sai dai kasar ta zama abin da za ta zama wajibi ne ta lazumci gidanta kuma gidan aure fala takhruj minhu ba za ta fita ba daga wannan gida illa li hajatiha sai domin wata bukatarta naharan itan ma da rana. Wannan bukata da malam yake, bukata suna ta tara. Bukata da malam yake nufi bukata ta larurar ɗan adam wanda ya zama labudda, kamar zuwa asibiti. Zuwa asibiti ya kamata, ko kuma abincin da za ta ci a gidan sai ta je ta ɗauko shi, domin wannan abin da malam yake ya samo asali ne daga izinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wata mata mai idda, ta roƙe shi alfarmar yanko dabino a gona, ba ta da mai yanko mata, ba ta da mai ɗaukowa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta izini ta je ta ido yana gani ta yanko ta dawo. To idan akwai abin da ya shafi nemo abinci na larura, ba nemo kuɗi ba, abinci a yaren Bahaushe yana da ma'ana biyu. Yawa, akwai abinci abinci, akwai abinci kuɗi, neman kuɗi, ko ba neman kuɗi ba, neman abincin da za a sa a bakin salati ya zama sai ta fita ta nemo shi, to ta je ta ido yana gani ta nemo ta dawo. Allah ya jarrabe ta. Ko asibiti. Amma bukatu na yau da kullum na rayuwa, gaisuwar haihuwa, usa-usan aure da sauran zirga-zirga, gano marar lafiya, zuwa ta'aziyya a cikin dangi an yi rashi, zuwa murnar wacce ta dawo daga Makka, ire-iren waɗannan ba bukatu ne wanda shari'a ta ba da izinin mai cika ba ta fita domin su ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da Furai'a, umkuti fi baitiki alladhi ataki fihi na'yu zawjiki hatta yablugha alkitabu ajala. Yace kinga Furai'a, yace ki zauna a nan gidanki da labarin mutuwar mijinki yazo ya same ki har lokacin da ta kaba za ta kare, hatta yablugha alkitabu ajala. To wannan a ƙara fahimta, nan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace hatta yablugha alkitabu ajala shine har wata hudu da kwana goma ta kare, ba kwana 40 ba, ba kwana 40, har sai wata hudu da kwana goma sun kare. To abinda aka samu a wajen magabata, hatta aikin haji idan mace ta fita mijinta ya rasu alhalin bata riga ta dau harama ba, za ta dawo tana haji kam, ko suna filin jirgi, ko sun sauka a Jidda, ko sun sauka a Madina, ba a harama ba. To a ka'idar shari'ar musulunci a sa ta a jirgi ta dawo ta saka ba. To idan wannan mace za ta fasa shi domin ta kaba, to ai kaga ba za ka sako barkatu da zuwa jaje ba, da zuwa sakon lalle. Waɗannan hukunce-hukunce guda uku da ado da kwalliya su ne santa su za a yi, zaman gida kuma lazimta su za a yi, don haka biyu kore su ake ɗaya tabbatar da shi ake. To idan mace ta fahimci waɗannan abubuwa guda uku ta kiyaye su, to su ne ta kaba, laisa illa, ba wani karatun ta kaba, ba wani wankan ta kaba, ba wani tsarkin ta kaba, ba wani zanin ta kaba, ba butar ta kaba, ba takalmin ta kaba, ba ƙwaryar ta kaba, ba tabarmar ta kaba, babu labulan ta kaba, babu babu babu. Duk waɗannan abubuwa da aka kira aka lissafa su, ba su da ma'ana, ba a buƙatar su, ba kuma buƙatar ran da aka gama a yi waina don sadaka, ba buƙata. Yanda ta same ki katsau baki shirya ba, haka take fita miki katsau don baki kike yau da gobe ba. Haka da zarar ranar ta wuce kin fita. Idan aka yi kwana 130, kwana 130, wannan idan mijin ya mutu ba akan lissafi ba kenan, amma inda a ce mijin ya mutu ranar 1 ga wata ne 1 ga watan binan watan sama to sai ta bi wata kuma da Allah cewa yake arba'ata ashurin wa ashara watanni Allah yake hudu dan haka mijinka ya rasa 1 ga watan al-muharram al-muharram sai ya kwana 29 wace gari 1 ga watan safar ta shiga wata na biyu safar ya 29 aka shiga rabiul awwal ta shiga wata na uku shi ma ya 29 aka shiga rabiul thani ta shiga wata na hudu shi ma ya 29 sau hudu wata hudu kaga bai kai kwana 120 ba 116 116 sai ta irga kwana 10 kuma ta dora aka idan lissafin wata wata ta yi bai zo mata akan gaba ba to sai ta irga kwana 30 sai ta irga kwana 120 sai ta kara kwana 10 akan 120 sai da 130 idan kuma lissafin da lissafin ya zo mata a farkon wata ne to in ya kama mata kwana 116 ta gama wata hudu sai ta dora kwana 10 sai ya tashi mata kwana 126 ne mukan da 30 to wannan ranar 126 ko da 7 ko da 8 in ta kama cikin watannin wasu sun yi 30 ko kuma 130 in ba farkon wata mijin ya mutu ba to ranar 130 din ranar idan rana ta faɗi shikenan rana tana faduwa ana kiran magariba ta fita daga takaba sai ta je ta a daren ma ta ci kwalliya ta gyara jikinta gyara irin na kwalliya ta yi ado wannan yana daga sunna saboda ta nuna cewa kamar yadda zamanta na takaba ibada ne to haka yanzu fitacce daga takaba ibada ce to kwalliyarta bayan ta gama takaba ita ma ibada ce domin kamar sallama ce a sallah alama ce ta ta kammala kamar shan ruwa ne ga mai azumi rana ta fadi shan ruwansa ibada ce gashi azumi ya karya shan ruwansa ibada ce yar jiwa ko bai sha ba azumi ya kare amma ya sha ruwa har aka sanya masa wata daraja ta musamman saboda ita ce alamar azumi ya kawo ƙarshe to ita ma takaba alamar takaba ta kawo ƙarshe shine ta yi ado ta kwalliya da haka lissafin kwanakin mai sauki ne shine wannan bayanin da na gabatar insha Allah ta'ala amma mata su fahimta da aka ce mace ta nisanci ado da kwalliya don Allah su bambanta tsakanin ado da kwalliya da kuma tsafta a bambanta tsakanin ado da kwalliya da kuma tsafta ado da kwalliya ba lalle ne ma su zama tsafta ba akwai tsaftar biri kashi a moda ka iya ganin mutum fastas amma ciki tsani akwai abin da muke cewa kuskurima ba za ku har yanzu samari suna yi ba ni dai yanzu ban na yi amma na san muna samari muna yi ban san samari ba yanzu ko ana yi daka tsani malam za a ganshi fastas ya wanke kafa ya wanke fiska ya shafa basilin ɗinsa haɗin kyandir da za ka kai ziyara ɗakinsa sai ranka ya faci to kaga ga ado nan amma ba tsafta to ana iya samun tsafta kuma ba ado ana iya samun tsafta ba ado kaga mutum kana ganinsa ka gan shi a tsaftace ba za dai ka ce ya ci kwalliya ba ba za ka ce ya ci ado ba, amma kuma kana ganin sa ka san akwai tsafta, za ka ji shi ba tsani ko ka ji yana kanshi-kanshi, kuma sa gan shi tas, to wannan ana ce masa tsafta. To shi ita tsafta ba a hana mai takaba yi ba, za ki yi wanka ba a ce sai sau ɗaya a rana ba, in kin matsu da ki sake yin wanka saboda zafi ko saboda tsami sai ki yi wanka. Amma sabulin ki samu yankan kusa wanda ba mai kanshi mai tashi ba, mai ki samu wanda ba mai kanshi mai tashi ba na musamman, amma za ki wanka da sabulu, za ki shafa mai, za a kama miki kanki a yi lulluciya, duk wannan shari'a ba ta hana ba. Wannan yana daga babin tsafta. Kuma babu laifi don kin canza zani, don kin ɗaura zani yau gobe kin ɗaura wani, matuƙar ba zannuwan ado bane, matuƙar ba zannuwan kecere ne bane, babu laifi ki canza zani, a wanke wannan, a wanke wancan, a ɗaura wannan, ki gyara ɗakinki. Ba a lazanta miki zaman ɗaki ba, ko miƙe ƙafa zuwa ga alƙibla ba, ko kuma rukun carbi, carbin ma da ake ta rigima a kansa shekara da shekaru, ina ya samu gurbin da har za a lazantawa mai takaba a ce haddashi sai ta riƙe carbi, ta fuskanci alƙibla, ta sa hijabi, ta miƙe ƙafa ku, kuma a jikin ƙafar gado tana ta gumi mana, ba haka bane ba. Za ki zauna a tsakar gida, za ki sa kowane takalmi, za ki zauna kowace kujera, za a sa takalminki, za a zauna a kujerarki. Idan kina jaura, taliya ko ɗan wake ko ƙosai ko koko, yara suna tsaya, ko kina ƙulla daddawa, ki ci gaba da kayanki, baya daga cikin takaba. Daina jaura baya daga cikin takaba. Ai, an riga an faɗi takaba kan shari'ar Allah, sauƙi ne da ita mana. A daina sa mata a cikin azaba da sunan takaba, da mai ɗaya za su ji, da takaicin rashin mijin, da yanda suka samu rayuwa yanzu, ko da takaicin wannan dokokin da ma anzalallahu biha min sulfan, da mai ɗaya za su ji. Allah ya kyauta. To wannan kenan dangane da mai takaba. Sai ce wa ammal mufaraqatu fi halil hayati, amma rabuwa a halin rayuwa, inda da malamin ta'arifin da yayi mana na idda, yace ko a halin mutuwa ko halin rayuwa. Halin mutuwa shine takaba, sai halin rayuwa, rabuwa a halin rayuwa. Mutum yana da matarsa, yana raye, tana raye, Allah ya hukunta rabuwarsu. To ita rabuwa a halin rayuwa kala-kala ce. Akwai rabuwa ta hanyar saki, wadda ita ce tafi yawan aukuwa. Akwai rabuwa ta hanyar kul'i, ita ce fansa, wadda za ta fanshi kanta da biyan auren. Mun karanta ku? Akwai rabuwa ta hanyar ɓata auren, ɓata auren, saboda auren ya rasa wani sharaɗi ko wani rukuni cikin rukunan aure, ko kuma wani mani'i wanda zai hana yiwuwar auren ya shigo ciki, don haka sai alƙali ya hukuncin ɓacin auren. To duka waɗannan hanyoyi ne na rabuwa a cikin rayuwa. To tunda saki shi ne ya fi yawan aukuwa, sai malam ya tafi kansa kai tsaye. Fa idza tallaqaha qabla an yadkhula biha فلا عدة له عليها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الله يسياكم مني. فإذا طلقها إذا يسكيت قبل أن يدخل بها كافية شكرا كي بيتا فلا عدة له عليها تباشد عدة أكانتا لقوله تعالى سبو دفن الله ملوك في السرق يا أيها الذين آمنوا ya kuma su imani idan na tahtumul mu'minati idan kuka aure mata mummunai thumma talaqtumuhunna sannan kuka sake su malaman fiqh suka ce wannan yana nuna cewa mutum baya saki kafin aure wani zai iya cewa to wace irin magana ce ma haka ce to ai wani zai iya cewa idan ya auri wance ya fate ta sannan kuma a zo ana ji zaurukan maluma ana tambaya an daura auren sai aka ce amma an ji shi a kasufa na cewa ran da ya aure ta ya fate ta ne hukuncin auren sa yanzu dai an daura sai lokacin ne kan mutane zai daure musamman lokacin kwaba da jahili zai yi sai ta samu lalle gumi to da Allah ta'ala ya ce ya ku mu'minai idan kuka auri mata mu'minai sannan kuka sake su kenan sai an yi aure ake sake manzo Allah sallama yake cewa dan adam baya yanta abinda bai mallaka ba baya sayar da abinda bai mallaka ba to haka nan baya sakin abinda bai aura ba idan kuka auri mata ya mummunai sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna kafin ku taba su wannan tabawa da ake nufi kun sani kafin ku sadu da su fa malakum alayhinna min iddatin ta'tadduna to ba ku da idda da za ku kirga akan su ba ku da idda da za ku lissafa akan su ba ku da haƙƙin idda kaga wannan yana nuna maka cewa iddar da mace za ta yi bayan rabuwarta da miji haƙƙin mijin ne shi yasa yanzu aka ce bashi da wannan haƙƙin to da idda haƙƙin sa ne shi yasa mace idan tana idda mata ce ta mijinta sakin farko saki na biyu tana idda matar aure ce shi yasa ba hali idan su hudu ne ya auri wata sai wannan ta gama to ita ma mata ce to a daidai wannan lokacin mata masu idda ku sani cewa ku matan aure ne a wannan lokacin hukuman a hukunce sannan haƙƙokin auratayya na bayan saki suna biye da ku na idda da zama ne idda zama take ba yawo take ba amma suna nan da sun koma gidajensu an sake su sai yawo da ci kwalliya ta fara yawo irin a zamanin yanzu nan kuma wata irin masifa da Allah ya jarrabe bari zamanin ya zo da wasu abubuwa da yawa yanzu da yawa ma suna iddar an yi nema da an yi tara tattaunawa tana iddar dama ko wani dan bakwanta ko wani dan umanta ko wani makoci ko wani tsohon saurayinta ya samu labarin ta fito ko tsohon mijinta har sun fara tattaunawa sun fara chatting ana ƙara yadda abubuwa za su yi to mata ce matar wani haƙƙin mijinta ne to zama a gida wajibi ne akan mai idda ba mai takaba sai kadai mai zama ba mai idda ma wajibi ta zauna yana daga cikin iddar zama Allah ta'ala cewa yake wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mata yanda aka saki za su zauna su da kansu kun ga ita ma wacce aka mutu aka bata aka ce me za ta zauna da kanta ba haya to haka wacce aka sake ma za ta zauna da kanta kaga yadda waccan za ta zauna haka wannan za ta zauna dukkan zamani yadda aka hana mai takaba fita haka aka hana mai idda fita kwarai haka aka hana mai idda fita saboda to ai me yasa ba za a hana ta fita ba ai tattalin mahaifa ake ta zauna ne tsawon tsarki uku ko wata uku dan tabbatar da cewa mahaifarta lafiya ƙalau to sai bata zauna ba take yawo to waye san gaban da Allah to shi yasa zama a killace a tsari ai tattalin mahaifa har sai an tabbatar da cewa babu ciki sai ta fita daga idda in yaso a neme ta aure ta inda ciki kuma a jira a sauke shi in yaso a neme ta aure ta wannan ayar da wannan gabar da malam ya kawo mana suna nuna mana cewa duk matar da suka rabu da mijinta kafin saduwa ko budurwa ce ko bazawara ce babu idda babu idda an daura aure ba a tare ba ba a sadu ba ba ya daukan amarya ba irin mutuwar masha Allah siyaci wani wuri haka ake rayuwa koyaushe so idan mace mijinta ya sake ta kafin saduwa da ita irin rabuwan nan ta bayan daurin aure dan ina jin na taba ba ku labarin wannan aure dan taba halarta ba a gama watsewa a wajen daurin auren ba auren ya mutu kwarai ina wajen da ni aka daura na biyu wancan zadatin komai shi ma ba a yi ba komai shi ma ba a yi ba ka daura wani eh shi kenan shi wancan ya sake iyayenta kuma suka ce a'a ai ba zai yi ba kuma yau mun shirya aurenta mun shirya aurenta na samarin nan masu kwalisa suna zuwa kan wajen daurin aure yan gulma din yaje shi za a daurin aure kai ba rawani ba ka je ka fada cikin masu rawani saurayi da kai to za a daura da kai wata rana daura ma kura ubanta irin tsayayyen nan ne yace ai ba zai yi ba yace yau zan kai ta dakin miji mun san wasu mazajen da gaske suke wallahi ka wani ka an yi asaran namiji wasu da gaske suke yace yau za a kai ta dakin kawai yanke shawara akan wani dan uwansa dama ya taba jin yace yana kanta ina wani yace a kira shi je ka nemo ta dakin ba a jama'an tambaye ta abin ya mata ko bai mata ba yaya kaza 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 shine idan ka rike gidanka a hannunka ba za ka san matsala ba shi kenan kuma haka akai kawai akai alƙawarin sadaki yaushe za a nemo sadaki a lokacin akai alƙawarin sadaki kawai shi kenan to lokacin kuma no check auyi igiya ne ba irin yanzu mana sai an je asibiti an gwado kaza an gwado kaza no ce ba wani jini sai ba wani zancen tsammanin ciki ko wani zancen HIV ko wani wani ko aka daura shi suna nan suna baza zuriya yanzu haka nan Allahu akbar dan haka babu idda barakallahu fiku babu idda idan ya sake ta bai taba ta ba wa in kana qad dakhala biha aw khala biha idan kuma ya kasance ya shiga daki da ita nan ya shiga daki da ita ma'ana ya sadu da ita aw khala biha ko ya kebe da ita dan ji ya shiga daki da ita ya sadu da ita ko ta tare ko ya dauke ta sun je sun sadu a hotel ko a wani wuri wannan hukuncin sa daban aw khala biha ko kuma ya kebe da ita ya kebe da ita shine mu dai mun san mu iyayenta bayan an daura aure ya zo ya dauke ta sun tafi shopping correct bayan almuru ya dauke ta yace za su je su check and buy ko Shoprite suka tafi wajajen karfe 9:30 ya maiso ta gida da dan kunshin leda ta dawo na ƙarya yadda ya ce ba sai komai ba to mu yanzu tunda ya kebe da ita to shikenan za mu bada hukuncin saduwa ne ko tambaye su ba za mu ba idan mun tashi yanke masa hukunci ki ah ni ba shafurai muka ci a dakata ai da ba ta muka ci an yi wani abu ba ina kunje ai shafurai din muke nufi shi din muke nufi ta ci sadaki ta ci sadaki ko irkha'u sutur yasa ta alabule yasa ta alabule ta ci sadaki kuma ya kamata malaman wannan zamanin ma su bincike su saka daga cikin cin sadaki shine mutum ya dauki daya ta bude ta jefi ta ko suna tana rungumar sa suna daddaba shi suna rai kawai an wuce wajen an wuce wajen ku shi sama laye kawo abun guda biyu saduwa ko kuma kebewa malaika idan an samu dayan biyun nan fa in kanat hamilan idan ta zama mai ciki fa iddatuha wadhu hamliha iddatu shine sauke cikin ta qasratil muddatu aw talat ko lokacin yayi karanci ko yayi tsawo me mana yake nufi da wannan batu shine batun da muka yi wancan safin ko lokacin sauke cikin yayi karanci ko yayi tsawo da shi za a yi la'akari ba da wani jini ba ko da wasu watanni kawai sauke ciki mafi karanci abin da aka samu kamar da na ambata muku da daga Zubair ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhu da ya saki matarsa ya tafi sallah ya dawo ya samu tarihi yace amma kin karne shaf shaf sabanin fatawar Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma da yake ganin cewa ta'taddu al-mutallaqatu aw al-muhidda bi aqsa al-ajalayn yana ganin matan da aka sake ta ko matan da take ta kaba za ta idda ne da mafi tsawon lokaci lokacin da yake zama mafi tsawo nayi bayani a wancan karatu wa in lam takun hamilan idan kuma ba ta da ciki kuma ya shiga daki da ita ana magana kan wacce aka shiga daki da ita amma kuma ba ta da ciki fa in kanat tahid fa iddatuha thalath hayd kamilah idan ta kasance tana haila to iddatta haila uku cikakku haila uku cikakku bi qawlihi ta'ala wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mata da aka sake su za su zauna su da kansu talata ta quru tsarki uku akwai bambancin fasara wajen malami akan quru cewa tsarki ake nufi ko jini amma fasara mafi samun goyen baya da kuma dacewa da nassoshi shine kasance fasara quru da tsarki saboda Allah ta'ala yake ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsinu ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kai da al'ummar ka in za ku saki mata ku sake su akan iddarsu ku sake su akan iddarsu sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abdullahi dan Umar da ya saki matarsa a cikin haila yace da babansa Umar ka sanar da Abdullahi ya mayar da ita ka umarce shi ya mayar da ita har sai ta yi tsarki sannan ta yi haila sannan ta yi tsarki in ya ga dama ya rike in ya ga dama ya sake sai yace fa tilka al-iddatu allati amara Allahu an tutallaqa lahan nisa'u wannan shine lissafi shine daidai kan gabar da Allah ya umarnin a saki mata akai shine suna cikin tsarki to tunda ko wannan lokacin da aka sake su kan idda ne yana kan lissafi to kenan shine qur'i sai ya zama shi din sau uku eh shi din sau uku, ko idan jini ya zo ta yi daya, jinin idan ya dauke tsarki na biyu ya shigo, to tana cikin tsarki na biyu. Idan jini na biyu ya zo, to ta gama tsarki na biyu. Idan jinin ya dauke ta shiga wani tsarki, to ta shiga tsarki na uku, ta shiga idda ta uku. Idan jini na uku ya zo, to ta gama, shine ka irga hannun tsarkin da aka sake ta a ciki, to ta gama. Don haka a cikin jinin ma in ta so, ta samu mai so, shi kenan sai a daura aure. Tana jinin kwana shida, ran da jini ya zo, shi kenan sai aka samu wani. Amma wannan sai dai tsohon ɗan caɗin gaskiya. To ko a cikin jinin aka ɗaura aure, ta riga ta gama idda. Amma masu lissafin jini da suka fassara talatata ƙuru, jini uku, to su a wajensu zuwan tsarki shi ne lissafi. Yanzu da aka sake ta a cikin tsarki, sai jini ya zo, to tayi idda, tayi jini a idda ta farko, ta shiga idda ta farko kenan. In jinin ya dauke ta shiga tsarki na biyu, to shine tayi da. In jini na biyu ya zo, sai ya dauke ta irga biyu. In jini na uku ya zo, sai ya dauke sannan ta irga uku. Ku gane bambancin, a ƙarshen ne bambancin yake bayyana. Surar tana fita ne a ƙarshen. To masu lissafin tsarki za ta kare idda ne a cikin jini na uku. Masu lissafin jini za ta kare idda ne bayan jini na uku ya dauke. Ta shiga tsarki na hudu. Wanne ya fi tsawo? Wannan lissafin jini ko? Lissafin jini shi ya fi tsawo. To wannan yana nuna maka cewa ba shi ne shari'a take nufi ba. Saboda shari'a tana takaitawa mace wannan tsawon. Shi yasa aka hana take a cikin haila. Malam ya ce idan ta kasance tana haila, fa iddatuha thalathu hiyadin kamila. Iddatta haila uku cikakku. Haila uku cikakku. Don haka in ta haila ta farko, ta haila ta biyu, ta haila ta uku. A lissafin malam da ya ce haila uku cikakku, lissafin jini yake kenan. Don haka sai haila ta uku ta cika, ta ƙare, sannan ta gama idda. Wannan shi ne lissafin malam. Sannan cikar haila zai iya ɗaukan wata ma'ana, shi ne idan misali tana haila kwana shida ne duk wata, sai idan tana idda, sai wani jinin ya zo mata, sai ya yi kwana uku sai ya ɗauke, kuma bai taɓa ɗauke mata a kwana uku ba, to ba za ta irga shi ba, sai ta yi jira. Sai ta yi jira. Idan ya dawo kafin kwana sha biyar, za ta cika ta wa'incan kwanakin. Shi ne. Sai dai idan bai dawo ba har aka wuce kwana sha biyar, to sai ya zama ya canza mata lissafi. Don haka ba ta lissafi da jinin da ya ba da giɓi, matuƙar ba ta saba da yanayin haka ba. In dama a lissafinta yakan yi haka, to za ta yi la'akari da shi. Amma in ba ya yi, sai wannan lokacin ya mata a cikin idda, ba za ta yi la'akari da shi ba, sai ya tabbata cewa bai dawo ba. Malam ya ce, wa in lam takun tahidu kasfagirati wa man lam tahidu wal'ayisa fa iddatuha thalathatu ashhurin biqawlihi ta'ala wallati ya'isna min al-mahidhi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallati lam yahidhn. Malam yace wa in lam takun tahidu, idan ka kasance ba ta yin haila, yanzu mun ji ita mai haila za ta irga tsarki uku, to yanzu idan kuma ba ta yin haila fa, in lam takun tahidu, idan ba ta yin haila, kasfagira, kamar yarinya ƙarama wacce ba ta fara ba, ana iya samun ai auren mace wacce bata fara haila ba kuma mijinta ya sadu da ita yana iya yiwuwa malamai sun ce yana yiwuwa a karanta na san wannan ban taba sanin sa a wajen likitoci ko a waƙi ba amma malaman musulunci naga suna jaddadawa cewa yana yiwuwa mace da bata kai ta fara haila ba kuma a iya saduwa da ita to idan haka kuma alqur'ani ya tabbatar da haka ai tunda Allah ta'ala yake cewa wallahi lan yahizna da waɗanda ba sa haila malamin tafsiri suka ce abinda Allah yake nufi anan wanda ba sa haila saboda yarintarsu ko kuma waɗanda ba sa haila kwata-kwata don haka idan aka aurar da yarinya bata fara haila ba mijinta sai ya sake ta to za ta yi idda ta wata uku ne hakan nan wa man lam tahid da wacce kuma kwata-kwata ba ta haila lam tahid ba ta haila bata taba haila ba ta sha bamban da wacce wacce ta farko bata iso lokacin hailar ba wannan kuma ta iso amma bata yi ba bata haila ba kuma ta shekara 25 30 da 5 40 bata haila malamai sun ce ana samu to ita ma wannan da kuma wal aisha da wacce ta ɗebe tsammanin haila wannan kuma saboda girma suka ce galibi mata idan suka kai shekara 50 daga shekara 50 to jinin su zai iya tafiya tsakanin 50 zuwa 55 to jinin mace yana tafiya sai ya zama ta daina jinin al'ada to kaga da wacce yarinta ce bata iso yin haila ba da wacce bata taba yi ba kuma ta girma da wacce ta gama ba zai sake dawowa ba Allah ya ba su mafita kisa Allah ce inirtabtum idan kun samu rukani yaya za a yi da su Allah ce fa iddatuhunna thalathatu ashhurin to iddatsu wata uku in ba ku san hukuncin su ba to iddatsu wata uku to yana daga cikin wacce za a hada da waɗannan wacce ta daina haila saboda wani dalili kuma yarin jaya cewa ba za ta sake yi ba kamar matan da aka mata tiyata aka cire mata mahaifa sai ta daina haila kwata-kwata ba ranar yin haila babu mahaifa to babu ganin haila to ita ma idan mijinta ya sake ta za a haɗa tana cikin waɗannan to dukka waɗannan fa iddatuha thalathatu ashhur iddatu wata uku za su kirga liqaulihi ta'ala wallahi yasna min almahidi matayen da suka ɗebe tsammani daga haila min nisa'ikum daga cikin matayenku musulmai inirtabtum in ku ba ku san hukuncin su ba kun samu kokwanto fa iddatuhunna thalathatu ashhur to ga iddatsu Allah ya bayyana muku wata uku ne wallahi lam yahidna hakan nan da waɗanda matayen da ba su haila ba kwata-kwata ko saboda yarinta ko kuma saboda ba su yi shine wata uku to yanzu annan ababi na tadakhulul iddah ko wani babi ne zaman kansa da malamai suke kulla shi tadakhulul iddah shigan iddah cikin iddah to yarinyar da bata fara haila ba an sake ta tana iddah ta yi wata daya ta yi wata biyu tana cikin wata na uku bai cika ba sai jini ya zo mata bata gama ba sai jini ya zo mata to yanzu za ta hawwala za ta bar wannan lissafin watanni ta koma lissafin jini dan haka sai ta irga tsarki uku shine idda ta shiga idda ce ko kuma matar da ta fidda tsammani cewa jini ya tafi ta fidda tsammanin jini kwata-kwata tana lissafin wata uku don ta shekara 52 kuma ta yi wata bakwai bata ga jini ba ta ce a muna cikin wanda aka sallame mu sai mijinta ya sallame ta ta yi wata daya a idda, ta yi wata biyu a idda, tana cikin wata na uku sai jini zo,
to sai ta koma lissafin jini.
To haka ne idda take shiga cikin idda.
Kamar da na gaya muku cewa ko mai lissafin jini ko mai lissafin watanni tana cikin yi sai mijin ya rasu, kuma saki na ɗaya ko saki na biyu, to za ta bar wannan lissafin na idda ta koma kuma lissafin ta kaba daga farko.
Fa in kanat tahidu, idan ku ta kasance tana haila, wartafa'a haiduha, sai hailarta ta ɗage, liraza'i, saboda shayarwa, wa nahwihi, da makamancinsa, intadarat, ta jira, hatta ya'uda alhaidu, har sai haila ta dawo, fata'taddu bihi, sai ta yi idda da shi. Wannan kuma yana da matuƙar muhimmanci matan su san wannan. Idan mace tana yin haila, sai jininta ya ɗauke, liraza'in, sai mallam yace saboda shayarwa, wa nahwihi, take da makamancinsa, me ya makamancinsa, ko planning, sai ta yi allura, ko ta sha kwaya, ko ta je ta saka wani abu, in plan ne ko in mane ne, ta saka a hannunta, sai ya hana jinin zuwa. To yanzu ba ta jini, amma wani abu ne ya hana shi zuwa, wannan abun kuma ba ɗauke shi gaba ɗaya ba, ya hana shi zuwa na wucin gadi, to za ta jira sai ran da ya dawo. Mijinta ya sake tana shayarwa, in tana shayarwa ba ta jini, to in za ta yi shekara biyu tana shayarwa, sai ta gama shayarwa jini ya dawo, sai ta idda. Mata su fahimci wannan. Idan mijinta ya sake ta tana da planning, jini baya zuwa, ta jira har sai wannan planning ɗin ya lalace, jininta ya dawo, sannan ta idda. Shari'a ba za ta saurari ta yi lissafin wata uku a irin wannan yanayin ba, domin sunanta ne yin jini, to za ta yi lissafin jini ne sai ta jira sai ran da jini ya dawo. Wa imirtafa'a, idan kuma jinin ya ɗauke, wala tadri ma rafa'ahu, ba ta san me ya ɗauke shi ba, intadarat, ta jira, tis'ata ashhurin, wata tara, ihtiyatan lil hamli, domin wato domin ba da kariya ciki, domin wato ɗaukan ihtiyati wa ciki, thumma ataddat bi thalathati ashhurin, sannan ta iddar wata uku. Ita wannan kuma jinin ne ya ɗauke, amma ba ta san me yasa ya ɗauke ba. Kun ga an ce wacce ta san me yasa ya ɗauke, wacce ta san me yasa ya ɗauke an cire ta, ta jira ya dawo, ta san me yasa ya ɗauke, amma wannan ba ta san me yasa ya ɗauke ba, kawai jini ya daina zuwa mata, ta san ba ta yi planning ba, ta san ita ba ta yi kaza ba, ta san ba shayarwa take ba, ba wani abu take, ba komai ba, kawai ya daina zuwa. To ta yi wata tara, idan ciki bai bayyana ba, sai ta shiga lissafin marasa jini, sai ta yi wata nawa, wata uku, shine shekara, yadda shekara ke. Wannan shine ita ce iddarwa kenan, wacce jinin ta ɗauke ba ta san me ya ɗauke shi ba. Allahu ta'ala a'lam. Abinda muka yi daidai Ubangiji Allah ka tara mace ladansa, abinda dai kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah. Barakallahu wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba al-huda. Wannan yace ina neman addu'a ta da sauran ƴan uwa musulmai, ya rubuta jarabawa ta neman aiki. Ubangiji Allah ya baku sa'a, Allah ya baka nasara, kuma Allah ya sa aikin nan ya zama rukun asiri a gare ka da kuma iyalanka. Wannan yace Allah ya ƙara mallam rayuwar mallam albarka, amin, tare da ku baki daya. Allah ya ji kan iyaye da magabata, amin. Yace yarinyar da bata fara haila ba, tana ɗaukan ciki ne tunda an ce za ta idda, yana iya yiwuwa yarinyar da bata fara haila ba ta ɗauki ciki, saboda abinda masana suke cewa
shi ciki shimfiɗi ne da kuma samun ƙoyaye wanda yake gabatan zuwan jinin al'ada, yake kuma biyo bayan zuwan jinin haila. Idan mace ta kai ta jinin haila, to za a yi shimfiɗi, mahaifarta za ta yi shimfiɗi da kuma zuba ƙoyaye na shirin karɓan ciki idan baƙo ya shigo. Ta iya yiwuwa gabanin jinin hailanta ya zo mata ta samu irin wannan shirin. To idan ko haka ya faru, to zai yiwu idan an sadu da ita sai kawai cikin ya shiga ba ta taɓa ganin haila ba. Ka sani cewa a cikin mata akwai matar da sai ta haihu biyar ba ta yi haila ba. Akwai matar da na sani tun hailata ta budurci sai da ta haihuwa biyar ba ta sake haila ba. Saboda in an ɗauki ciki ba a haila, idan ta haihu kuma tana shayarwa ba ta haila, idan tana nan tana shayarwa ta yaye, to gabanin jinin haila ya zo sai ciki ya shiga. Kaga kenan wannan abin da masana suke faɗa na shirin da mahaifa take yi kafin zuwan haila kenan gaskiya ne, sai ciki ya shiga. Da haka sai da ta haifi ya biya mijinta da kansa ya ce min, wai ai shi tun da ya aure ta bai taɓa sayan fat ba, sai na haihuwa fat audugar nan ta mata ba, saboda ka san wasu ba za su san yaran ba, sai su ɗauka fat ana nufin babban mutum. Don haka yana yiwuwa, to idan yarinya ba ta taɓa jinin al'ada ba, miji ya sadu da ita, za ta zama wata uku jiran yiwuwar ko da ciki. In ciki ya bayyana shi kenan zai iya yiwuwa. Da fatan malam ya zo lafiya, Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana, amin. Menene mace ce ta rasu ana binta azumin Ramadana guda shida sakamakon ciki da take da shi ba ta da lafiya, ta sha azumin, malam ta rasu a haihuwa ba ta rama ba, to za a rama mata ne? Muna neman ƙarin bayani. Ba za a rama mata ba, ta rasu babu azumi a kanta, Allah ya jikanta. Lokacin da ta sha wannan azumin tana cikin uzuri da shari'a ta ɗauke mata takalifin azumi saboda wannan uzuri, kuma shari'a za ta wajabta mata rama azumin ne idan wannan uzurin ya kau. To tunda uzurin bai kau ba, bata samu ayyamin ukhra ba, domin Allah cewa ce fa'idatu fi ayyamin ukhra, a irga a wasu kwanaki daban, to bata same su ba. Inda bata same su ba shikenan taklifi ya tashi daga kanta kuma bai dawo ba, haka bata mutu da azumi a kanta ba. Allah ya jikanta da rahama. Wannan har marasa lafiya da suka sha kuma ba su warke ba, duka hukuncin ɗaya. Malam Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana, amin. Tambayar ta yace, shin menene ma'anar jawahirul ma'ani? Da ma ka ce jawahirul iklil, jawahirul ma'ani gwalagwalan maganganu, gwalagwalan ma'anoni, gwalagwalan ma'anoni, waɗanda sai na musamman ne suke gane su. To kai baka ji ba, baka saurari malamin yana karantawa ba ne, ka ji irin gwalagwalan ma'anonin? Wai abinda suke nufi duk wannan kwaɓar da kake ji ɗin, duk wannan kwaɓar da kake ji ɗin ba ita ake nufi ba.
to akwai wata hakika wacce kai baka santa ba sai kake fasarawa da yare irin na alqur'ani da hadisi bayan kin gaskiya sai bata duk wanda yake gaskiya sai ya samu kansa cikin bata ɗayan biyu ne ko gaskiya ko bata amma da ba da haƙƙi illa dalal in ka bar alqur'ani da sunna to dole ka fada cikin bata la mahalata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja layi ya shata layuka daban-daban yace to wannan miƙaƙƙiyar hanyar ita ce hanya ta ita ce hanyar Allah waɗannan kwanonin waɗannan shoulders din sune bata kuma kan kowace hanya akwai shedan yana jiran mabiya ya kai su bakin kofar wuta ya jefa su Allah ka tsare mu to babu wani wanda zai karantar da kai da wani abu ba alkitabu wa sunna ba da abin da aka samu daga alkitabu wa sunna face in ba wannan bane to bata zai karantar da kai dan haka jawahirul maani littafin bata ne na batattu littafin bata ne na batattu kiwa mallan lawan karatun ne ya ishe shi har yake karantar da shi amma littafin bata ne na batattu Allah ya kiyaye ne gaskiyar maganar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya san gaibi kuma wai ya san yaushe ne tashin kiyama wai kamar yadda yazo a hadisin ibnu umar na 40 hadisi to tukka da walwala kenan kamar yadda yazo a hadisin umar kam ba ibnu umar ba hadisin umar kamar yadda yazo a hadisin umar ai wannan kan kuma tukka da walwala ne to a hadisin umar ka ce bai sani ba ko da aka tambaye shi yaushe ne tashin alkiyama yace mal masulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambayar sani ba me ma'anar wannan magana mana yadda mai tambayar bai sani ba haka shi ma wanda ake tambaya bai sani ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibi ni ina so ku rika fahimta cewa duniyar mu ta addinin musulunci daban duniyar sufaye ta addini daban duniya daban-daban muke to shi yasa ba za mu daina karowa gwamnati ma da ta daina shiga cikin lamarin nan gaba ɗaya ta daina ciwon kai ba za a daidaita ba ba za a shirya ba kawai ta bar mu tabbar mu ci gaba da bugawa yadda aka gada can kabiran an kabir aliman an alimi tunda aka gada a baya magabata da abinda aka gada kenan shine duk wanda ya fito da barna abin shi a masa kata kata da hujjoji wannan ta ishe su amma zancan gwamnati ta zo suna koma baki sai za ta rika hada mu mukabala ta rika hada mu kaza kawai dama za a samu a dinga kawo hargowa a cikin al'umma a bar mu kawai yanzu gashin da mallan lawan yake musu nan a bashi ya ci kayan sa mallan Ja'far Allah ya ji kansa da rahama ya fada yace nama ne aka yanka shi aka fede shi aka sa a ruwa aka tsame aka dora akan tebur ba yana gatsa ne ba yace wannan banza an riga an yanka ai gatsunan na banza an riga an yanka ba zai hana a yanka a sa a mai a soya ba shine abin da ya rage so duniyar su daban tamu daban idan ana maganar ina ake samun dalilai na shari'a yadda muke samuwa daban yadda suke samuwa daban haka ne ko ba haka ba mu alqur'ani da hadisi sune hanyoyin samun shari'a a wajenmu su kuma mafarkai da soke burutsi da karerayin mutum ya ce annabi ya zo da kansa wai ya bashi shafahatan baki da baki wai ya ganshi ya kazatan lafi manani wai a farke ganshi ba a cikin bacci ba yana faɗa kuma yana mai jajircewa da hakan din ƙarya ce su ne hanyoyin shari'ar su ta ya za mu zama ɗaya ba ɗaya ba ne haka dole mu fada aji daban su fada aji daban sannan haka muna ce musu yan bid'a suna jin haushi saboda mun sha bamban da su a fahimtar mecece ma bid'a ita kanta bid'ar mecece bid'a ma'anar bid'a a wajen malaman sunna daban da yadda su suka dauki bid'a na taba jin wani malami yace ai bid'a shine kada kada da rere kaga na akunce man rawani akunce masa rawanin a aji shi bid'a shine kada kada da rere shine bid'a to suna nan da yawa wadanda in suna maka tahlilin ma'anar bid'a sai ka ji cewa lalle akan ita kanta san me yake bid'a duniyar mu daban ta su daban sannan haka akan annabi sallallahu alaihi wasallam shin mutum ne ko ba mutum bane duniyar mu daban ta su daban duniyar mu daban ta su daban mu abin da muka yi imani da shi abin da yazo alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mutum ne abin da yake samun mutum yana samun sa haifarsa akai da iyaye kuma yana da mata kuma yana da yaya mu da ku ba ma jayayya akan wannan yana bakin ciki yana farin ciki yana dariya yana kuka yana bacci yana cin abinci yana shan ruwa yana tunawa yana mantawa yana gajiya yana jin yunwa idan ga da amincin Allah tabbata a gare shi bi kulli ihtiramin wa ijlal mutum ne to amma su a wajen su ba mutum bane hatta wasu abubuwa da alqur'ani ya faɗa a kansa suna taba ba to saboda ba alqur'ani ba shi ba take hanyar su ba ta dalili ba shine hanyar su ta dalili ba alqur'ani shi yasa alqur'ani in ya faɗi wasu abubuwa ma na mutuntakar annabi sallallahu alaihi wasallam suna taba ba wallahi ba ta fassarawa yadda Allah yake saboda shi kansa Allah ba su bar shi ba shi kansa Allah ƙaryata shi suke akan abin da yake akan annabinsa haka duniyar mu daban ta su daban sannan haka mu mun yi imani da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawa ne bawan Allah ne ba Allah bane kuma bashi da allantaka su ko ba su dauki manzon Allah bawa ba yadda za ku kare da duniyar mu daban ta addini ta su daban ba su yadda da shi bawa bane ba ko da suna cewa abduhu wa rasuluhu atahiya ba su imani da ubudiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma suna bashi allantaka jiya jiyan nan nake ganin wani clip wani malami yana cewa shekara da shekaru aqidarsa da yake akai kuma daga cikin a cikin su yake aqidarsa da yake akai shekara da shekaru shine duk wani suna na Allah ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in banda sunan Allah shekara da shekaru fahimtar da yake da ita ba wani suna na Allah daga Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Al-Kaza har duk wani suna da ka sani na Allah Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wani ita ce fahimtar sa in banda sunan Allah ne kadai bai bashi ba yace sai kawai kwana uku da suka wuce ya gano ashe Allah ya bashi sunan Allah ma eh kaga na dauka tuba zai ashe dulumatun ba'ruha fauka ba'arin ashe bata ya sake ce kwana uku da suka wuce yana karatu yace gashi karatun nan an yi shi an kuma an yi shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba yana zuga kan an yi shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba amma sai kwana uku da suka wuce sai ya gano dan Allah mu ganowa muke malaman mu ganowa suke akan Allah wai sai ya gano Allah ji kamala albanin zariya.
Amin.
Yace dole a fassara Qur'ani akan fahimtar magabata. Dole a fassara hadisi akan fahimtar magabata. Dole ne. To yanzu wannan wai ya gano kwana uku da suka wuce a cikin Al-Qur'ani. Kaga kenan wannan fassarar bata wuce kwana uku ba. Yanzu zaka bi wannan mutum? Bata wuce kwana uku ba. Yace yanda aka yi kuwa sai ya ga Allah madaukakin sarki ya ce wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Yace Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ramaita idh ramaita abinda ka jefa kai dai ka jefa walakin Allah rama sai dai Allah ne ya jefa. Tunda Annabi ne ya jefa kuma Allah ya ce Allah ne ya jefa. Kenan yanzu kai Allah sanda ka jefa din nan ba kai bane Allah yace anan ya gano ashe ashe Allah ya bawa Annabi Allah sunan Allah yace sannan kuma sai ya gano Allah ya ce innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah lalle wadanda suke maka mubaya'a din nan Allah suke mubaya. Allah suke mubaya. Da haka kai din Allah ne. Yace kuma guri na uku. Allah yace kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Matar da tazo ta ta kuka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam matsalarta da mijinta akan bihari. Shin wajen Allah ta tafi ta kai kuka ko wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to Allah cewa yace Allah ya ji matar da take jayayya da kai dangane da al'amarin mijinta wata shtaki ila Allah tana kuka tana kawo kukanta wajen Allah wato wajen ka kai da ta kawo ma kuka ta ji kwaba kaga da certificate ake bayarwa karbowa za a yi a kona shi kawai a sallame shi jakin aji ne to don Allah idan haka ne fahimtar mu da su take kiyaye sannan na biyar ku ƙara fahimta na irgo muku abu hudu ga na biyar na farko akan ubudiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kisa ko wani abu na bauta idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zakalkale wajen bautawa Allah korewa suke korewa suke yanzu kalkale wajen bautawa Allah korewa suke ba su yadda Annabi ya kaskantar da kansa har aka sa wajen Ubangiji ba su suna da aqidar Allah har alfarma yake nema wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga duniyar mu ta addini daban ta su daban a yayin da Allah madaukakin sarki ya tace wa Annabi bawansa alqur'ani ya tace masa bawansa subhanalladhi asra bi 'abdihi ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه قبلا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا da duk wuraren da Allah ya kira Annabi da bawa shi yasa idan ka dubi aqidar su gaba ɗaya zaka ga warware alqur'ani take warware alqur'ani take ko wannan batun da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi warware alqur'ani ne domin Allah cewa yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaktartu min al-khair wa ma masani su. Allah yake kace bazan iya mallaka muku wani amfani ba bazan iya mallaka in ture in tunkuɗe muku wata cuta ba sai abinda Allah ya ga dama walau kuntu a'lamu al-ghaiba da a ce na ina sanin gaibi da a ce ina sanin gaibi wannan wurin sai na fassara ko za a iya ganewa walau kuntu a'lamu al-ghaiba ina ganin kamar Hausa ne wurin ko kuwa dai dan nayi yaki da jahilci ne nake ganin abin kamar Hausa walau kuntu a'lamu al-ghaiba kar ku ce tuwatuwa na muku ne walau da ake kuntu na kasance a'lamu ina sanin al-ghaiba gaibu shi ma al-ghaiban aka sa masa fataha mansubi ne bi fatahati adh-dhahira li'annahu maqulu bihi da ace ina sanin gaibu lastakthartu min al-khair da na yawaita aikin alheri fiye da yadda nake yi saboda na san gaba wa ma masaniyas su kuma da ban bari na shiga wahala ba bazan je gunda zan sha wahala ba amma yaje Taif aka jefe shi bai san zai faru ba yaje Uhud aka karya masa hakuri bai san zai faru ba aka kashe sahabbansa bai san za a yi ba ya aika sahabbansa suka tafi sariya a hanya aka kashe mahaddata alqur'ani sama da 70 bai san zai faru ba sarkan nan Aisha ta fadi a hanya raqumi ya kwanta akan ta akai ta nema akai ta nema gari ya waye akai ta nema aka sha wahala isani ba yasan ina yake sai da aka tashi raqumin ya ce a hakura a tafi a hakura a tafi an tashi raqumin sai ga ta raqumi ne kwanta akan ta isani ba an gane ku matarsa an yi aikin hajji za a tafi Madina an zo tsawafin bankwana daga cikin matansa wata ta zo ce ya ma'aikin Allah aka zo aka ce masa ya ma'aikin Allah wance jini ya zo mata yace a hadisatu nahiya yanzu tana nufin zama zamu mai ta jiranta sai aka ce a'a ai ta yi tsawafin hajji na bankwana ne ba ta yi ba sai ce idan in dai haka ne mutum sai da aka tashe shi Malam Uthaymeen Allah ya masa rahama
amin
yace idan fa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu ka fahimci karatun yadda yake idan aka ce ya san gaibu to shi da Allah Allah bai fi shi da komai ba ilimi domin ilimin Allah shine gaibu ilimin Allah shine gaibu dan haka idan akwai wani wanda ya san gaibu to kenan Allah madaukakin sarki yana da sa'a yana da shariki a ilimi wannan kaga babban hatsari ne amma da Allah madaukakin sarki yake alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin wani ya tashi nan zai dauko maka shine masanin gaibu da baya nuna baya tsinkayar da gaibunsa baya tsinkayar da kowa gaibunsa illa man irtada min rasulin sai wanda ya yadda na manzo فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا تنن زي سند شي kuma ya sanya tsaro mai tsanani to ai a hakkin manzon tunda an sanar da shi sai kuma gaibu ba yake a hakkin Allah gaibu ne tunda shi ya sani ba tare da an sanar da shi ba a hakkin manzon da aka sanar da shi ba gaibu bane koda ko daga ilimin gaibu aka sanar da shi sauran al'umma ba su sani ba gurgurdan wannan abin da aka sanar da shi don haka annabi manzo yana sanin abin da Allah ya sanar da shi ne amma yana iya kebantuwa da sanin da ba da sanin abin da ba wanda ya sani sai shi ce ubangijinsa amma tun da sanar da shi akai fidin dinsa akai to bai zama gaibu a hakkin sa don haka sakin harshe a ce annabi ya san gaibu kai tsaye kai dama Allah a wajensu ai ba su dauke shi komai ba suka nada junansu ma Allah so duk hakkocin Allah dan sun dauka sun ba wani kar kai mamaki Allah ba su dauke shi komai ba ga Allah nan ana masa fifita a wajensu ko ba haka ba sannan na karshe abin da yake raba mu da su batun inganci da rauni na dalili batun inganci da rauni na dalili mu tarbiyyar malaman sunna tun da can malamai sun azabtu akan hidima wa inganci da rauni na hadisai an yi littattafa an bibiyi malamai an yi rubutu akan marawaita hadisi dan haka duniya ta musulunci ta wahala wajen tace abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da bai inganta ba dan haka sai ya zama mun jinu akan wannan, mun yarda da wannan, mun yi imani da wannan, yana daga cikin aqidar abin da ya inganta, to ba ma shayin sa. Abin da bai inganta ba kuma haka muke kallon sa tashi. Kun ga wannan matsalar? Ita ma da daga tana daga cikin matsalolin. Yanzu ko misalin malam lawan tsayon abin da ya sa yi shi wannan abu, rashin ingancin sa ya sa yake masa kallon kashi, yake wa abin kallon wani abu mara muhimmanci, da haka zai yi kama da komai. Ahlus sunna a wajensa idan abu bai inganta ba, to banza yake kallon sa, shi da banza duk daya. Su kuma waɗannan abubuwa marasa ingancin, su kuma su ne hadisansu, su ne tarkacensu. Ware da gaske sai a rusa ayar alqur'ani ta dauko wani jujin hadisi, wai ulama'u ummati ka anbiya'i bani isra'ila, attima rawani a ce ai annabi ya ce ulama'u ummati ka anbiya'i bani isra'ila, malamai a al'umma, malaman al'ummata kamar annabawan banu isra'ila suke a daraja. Iye kuma ga wata aya cikin alqur'ani fa ya sa kafa ya take ma'anarta, amma yanzu ya zo yana dauko wannan bolar wai yana hujja da ita don a girmama shi. To ahlus sunna ba sa ganin girman abin da bai inganta ba, kuma ahlus sunna suna ganin darajar abin da ya inganta. In ba kuma ta ba kwanakin baya professor Makadi da yayi magana akan ingantaccen hadisi, yace hadisi ahad, hadisi ahad, baka isa ka rantsi da Allah cewa annabi ya faɗa ba, shi ma shakka ne, shi ma kaza ne. Ka duba yadda malaman suna so na bacin ransu akan wannan magana da yayi. Hadisi in ya inganta ko ahad ne, ahlus sunna yana jin sa dalili ne abun rikewa, zai yi imani da abin da yake cikin sa. Shine aka samu ahlus sunna suna cewa wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa, ya inganta. Suna shan rantsuwa da ya ce ba isa a rantse ba. Yanzu kai kafin hadisi inna ma al-amalu bin niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa, to shine lamba daya da wannan zancen nasa ya hau kansa. Yanzu dan Allah in banda barna a addini ba wani, sai yanzu wannan abu zai ce wannan hadisin abin akwai shakka a cikin sa, wanda tunda ka fara magana da shi kake tete. Allah ya fara shi. Dan uwana annabi bai san gaibu ba sallallahu alaihi wa sallam. Ganganu akai irin wannan suna da yawa, babi ne kuma ba zai kare ba sai a kwana ana yi. Mu hakura da abin da ya samu, muna roƙon Allah ta'ala kamar da zuke shiriya.
Amin.
Ya Allah ka sanya zukatan mu akan imanin ka, ka baka duga dagan mu akan addinin ka na musulunci ingantacce, ka ban fahimta ta kwarai. Ubangiji Allah idan zamu mutu ka sa mu shiga da imani. Ina amfani da wannan damar da sanar da ƴan uwa musamman daliban ilimi, akwai daura da aka tsara wanda kaifanin kamfanin Aizan fil a'malil khairiyya ya shirya a nan masallacin mu na Juma'a na Muhammadul Amin da ke Bidawa nan garin Azare, wanda muke sa ran za a fara gabatarwa gobe insha Allah ta'ala. Malami mai gabatar da wannan daurar Dr. Abdulrahman Sani Yakubu ya iso yana nan. Za a yi kwana biyar ana yin ta insha Allah daga Asabar zuwa Laraba. Ana buƙatar gogaggun ɗaliban ilimi saboda an sa mata suna Majalisun Nawabir li Takwinil Ulama, wato majalisa ce ta gogaggu domin tattalin malamai. To abinda ake bukata a wannan daura, domin daura ce wacce za ta dinga maimaituwa, silsila ce, ana son a yi wata 30 ana yin ta. Silsila ce ta wata 30, kowanne wata za a gabatar da ita a farkon wata, sai dai wani watan ta iya yiwuwa ta zama kwana 5, wani watan ta yiwuwa ta zama kwana 3, a iya samun wani watan ma kwana 1 ce. Amma dai ana son sai an yi wata 30 ana yin ta kafin a kammala wannan jilin. So ana son ɗaliban ilimi su zama malamai na gaske da kakku masu yin da'awa kuma duniyar mu ta yau tana bukatar haka saka duk wanda yake shirye da yana son ya zama malami to muna gayyatar sa har yanzu lokaci bai kure ba ya je haraba masallacin domin tafjiri zama yana da larabci mai dan ƙarfi koda kamar yanawa amma bai zama larabci sosai ba ya zama yana da fahimta ta addini idan an dura mar karatu zai zauna saboda karatun da aka ce za a yi shi a kwana biyar wani lokaci kwana uku wani lokaci kwana ɗaya to karatu ne bari ruga wanda yake da foundation wanda yake da ahliya to shine wanda idan yayi zai masa amfani wanda bashi da ahliya sai dai ya cika fili kawai don haka Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa ya ba mu nasara ubangiji Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya amfanar da mu abinda ya sanar da mu su kuma waɗanda suka shirya wannan daura da dukkan wanda suka ba da gudunmawa da su kansu malamai da za a ɗora musu nauyin karantarwa wannan daura Allah ta Allah ya saka musu da alkhairi ya sanya musu a mizaninsu na kyawun ayyuka ya tara mu da su a cikin ayyukan alheri ya haɗa fuskokinmu da su ranar gobe kiyama اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وارنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم صل وسلم على حبيبك وقدوتنا محمد وعلى آله وفضله أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام